بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم الاثنين شاهد قوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو دايا دليه دا أشيرن دايا wanda ya daidai da 13 ga watan August shekara ta 2000 muna karatun littafin Asrarul Battar fi tafaddi lisahratil ashrar na Sheikh al-Allama Wahid Abdul Salam Bali, Allah madaukakin sarki ya mishi sakamakon alheri. Wannan littafi, kamar yadda bayanai suka gabata a baya, littafi ne wanda yake daya a cikin babin shi wanda babu ishi dangane da wannan mas'ala, wanda yake tinkarar bokaye da ƴan sihiri da ƴan tsubbu da ƴan dabo da bokaye, yana muƙabalantar su da alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ingantattu, da kuma fatawoyi daga cikin fatawoyin sahabbai da tabi'ai waɗanda suke bayyana ainihin cewa sihiri kafirci ne, bokanci kafirci ne, addinin musulunci bai yarje maka ba duk larurar da ka shiga ka je wurin boka ko ɗan sihiri ko ɗan tsubbu ko ɗan dabo ko ɗan bori ko duk wani wanda ya karkace daga hanyar biyan buƙatarka da izinin Allah ta hanyar alqur'ani da ainihin shiriyar fiyayyen halitta da sahabban shi da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa. Malamin sai ya kawo mana a ƙarƙashin fasli na uku, karkasuwar sihiri, ya kawo mana kasafta sihiri da wasu manyan malamai guda biyu suka yi. Ɗaya dai ƙwararre ne a cikin ilmul kalam, kuma malami ne daga cikin malaman tafsiri, shine al-Imam Abu Abdullah Fakhruddin Razi. Wannan ainihin malami ya kawo mana ainihin karkasawar da shi Fakhruddin Razi wa sihiri. Sa'annan ya koma ɓangaren malamai waɗanda suka ƙware game da harshen Larabci da kuma masaniya game da sirrin Alƙur'ani. Ya ɗauko daga al-Imam Raghib al-Asfahani, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Ya kawo mana irin karkasawar da al-Raghib al-Asfahani ya yi wa sihiri, a inda al-Raghib al-Asfahani ya kawo taƙaituwar ainihin kasaftuwar sihiri cewa nau'i huɗu. To muna kan na huɗu ɗin ne sai lokaci ya ƙure. Fakhruddin Razi ya ce, Ar-Rabi'u, na huɗu, Ar-Raghib al-Asfahani ya ce, ma yahsulu bi mukhatabati al-kawakibi, na daga cikin nau'in sihiri akwai sihirin da yake faruwa ta hanyar magana da ainihin al-kawakib, taurari. Wasu taurari guda bakwai da ke sama, sai mun zo akwai gabar da za ta zo za mu bayyana waɗannan taurari ne. Me yasa kadai waɗannan taurarin bakwai, dan me ba a tsinto sauran ba, kuma me yasa su shedanin aljanu ya zama waɗannan taurarin kadai suke makalewa? To waɗannan irin taurari akwai aljanun da suke bautar su. To akwai boka ko ɗan sihirin da ya zama duk sa'an da ainihin wato zai hada bokancin shi ta hanyar ainihin magana da waɗannan taurarin ne. Shi ne sai malam yace akwai nau'in sihirin da yake faruwa ta hanyar magana da irin waɗannan taurari, واستنزال روحانيتها بزعمهم, da kuma saukar da rauhanan waɗannan taurari suke ariyawar su waɗannan bokaye, cewa in bokaye je na magana da tauraruwa kaza, sai ainihin shedanin aljanun da ke tare da wannan tauraruwa sai su rinka sauka gare shi zuwa ga ainihin su biya mishi bukatun shi. To wannan ma wani nau'i ne daga cikin nau'uka na ainihin sihiri, wanda musamman wannan littafin zai magana ainihin a kansu. Sai ya ce alifun ha, wato intaha, magana da aka ɗauko daga Ar-Raghib al-Asfahani ta ƙare. Sai ya ce naqalan an Fathul Bari, shi ma ya ciro wannan magana ne daga littafin Fathul Bari, mujalladi na 10 shafi na 222, wal mufradat, da kuma al mufradat lir-Raghib, wato mufradatil Qur'an, kalmomin al-Qur'ani waɗanda Ar-Raghib al-Asfahani ya rinka fassarawa al-Asfahani. Ya ce ka duba littafin al mufradatu lir-Raghib al-Asfahani. Sai ya ce sinun ha ra, ma'ana kalmar sahara, kalmar sahara. In ka je ka duba za ka ga duk waɗannan bayanai a ƙarƙashin ta insha Allah. Bayan da ka gama jin karkasuwar sihiri a wurin babban malami na ilmul kalam Fakhruddin Razi, da ƙwararren malami wajen fassara kalmomin alqur'ani Ar-Raghib al-Asfahani, sai malami ya ce maka at-tahqiq wal-idahu li anwa'i sihiri, tantancewa da kuma fito da bayani ƙarara game da nau'u'ukan sihiri. Shin duk waɗannan nau'u'uka da malaman nan suka yi magana a kai, menene gaskiyar al'amarin? Don kamar yadda ka fara ji a karatun baya, Ibn Kathir yake cewa razi ya shigar da abubuwan da ba sihiri bane cikin sihiri, ko dan ya dubi ma'anarsa ta lugha. To shine shi malam yake son ya nuna maka at-tahqiq, menene takamaiman hakikanin al'amari game da nau'ukan sihiri, sannan wal idah, da kuma ƙarin bayani da anwa'is sihiri game da nau'ukan sihiri. To shine a ƙarƙashin wannan babi zai maka wannan bayani. Ash-Shaykhul Allama Wahidu Abdussalam Bali, babban malamin aljanu da mutane, yace min dirasati taqsimatir razi war razib wa ghairihima min al-ulama'i lis-sihir, daga darasin da zamu ainihin ko muka karanta dangane da karkasawar da razi da razib da waɗansu malaman daban suka yi daga cikin ainihin malamai suka ainihin karkasa sihiri, najidu annahum qad aqhamu fis-sihir ma laysa minhu, daga nan zamu iya gane cewa waɗannan malamai sun shigar da abin da yake ba sihiri bane, sun shigar da shi cewa yana cikin nau'in sihiri. Dan in ka dubi karkasuwar da suka yi, misali na daga cikin rudanin da muka karanta, razi ya fada ciki yana ganin wasu karikite da ake kerawa na ilimin kimiya na zamani suna daga cikin nau'ukan sihiri. Ar-ragib na ganin cewa gulma, tsegumi, annanimanci suna daga cikin ainihin sihiri. To kaga irin waɗannan abubuwan na daga cikin abubuwan da waɗannan malamai suka ainihin kutsa su cikin sihiri kuma ba su bane. Sai ya ce wa sababu fi zalika, abin da ya ja waɗannan malamai suka kutsa wasu abubuwa cikin sihiri waɗanda ba sihiri bane, annahu mu'tamadu ala al-ma'na al-lughawi, sun dogara ne akan ma'anar sihiri ta harshen larabci, lissihiri, wato sun dubi sihiri ne a ma'anar shi ta harshen larabci, dan haka sai suka ainihin shigar da abin da bai kamata ya ainihin samu shiga a cikin shi ba. Wa huwa ma latufa wa khafiya sababuhu, shine abin da yake yana da saukin a gudanar da shi kuma sababin shi sai ya zan ya boyu. To a harshen larabci wannan yana daukar ma'anar sihiri. To shikenan wannan ma'ana da suka dauka, sai suka duba. Ai yanzu in ka duba radio sai kaga gashi a gabanka babu wata waya da ta tashi ta kanas daga jikin radio zuwa BBC ko zuwa Radio Nigeria Kaduna ko zuwa Radio Kano ko Jamus, amma gashi kana jin maganar da ake a Ingila rangada dau kuma yanzu ake magana. To kaga wannan abu ne wanda laqufa dan abu ne dan kadan, amma khafiya sababuhu, sai ya zan ka kasa gane menene, wani sababi ne, wace hanya aka samu wannan irin magana take zuwa take shiga ga radio. To wannan sai dauke ka sai ka ce to wannan a larabce duk abin da aka same shi gashi abu ne kaman mai saukin yi, amma a kasa gano sababin shi sai a ce to wannan sihiri ne. To daga ka kalli wannan sai ka ce to radio ma ya zama sihiri. To wannan shine irin wannan fassara ita ta taimake su wajen ka fada wannan kuskuren. Sai ce wa min huna, to daga nan ne adkhalu fihi al-ikhtira'at al-ajiba, sai muka ga sun shigar da ainihin kayayyakin zamani na ban mamaki waɗanda aka kirkiro su, wal umura natija an khiffatil yadi, da kuma al'amuran da suke faruwa ta hanyar ainihin wato khiffatil yad, ko saboda ainihin wato mutum yana da sakacin hannu ko kuma yana da rashin kula ta hannu ko kuma wani abu wanda yake faruwa ta hanyar rashin sa'a ko rashin albarka, duk sai suka shigar da waɗannan abubuwa suka ce duk suna daga cikin nau'ukan sihiri. Wasa'aya bainan nasi bin namima, haka muka ga suka shigar da ainihin yawo da annamimanci tsakanin mutane, wa ma shakala hada, abubuwan da suka yi kama da waɗannan min al'umuri lati khafiya sababuha, na daga al'amuran da sababinsu a boye yake, wala tufa madkhaluha, amma mashigarsu sai ta zan kaɗan ce mai sauƙi ce. Sai muka ga duk sun shigar da waɗannan abubuwa cikin sihiri saboda sun ɗauki waccan ma'ana ta lugar arabiya. Jama'a mun gane wannan da kyau, ma'ana duk kusan kalmomin da ke yawo sai ka ga wannan kalma tana ɗaukar ma'anarta ta larabci kuma tana ɗaukar wata ma'ana ta musamman. To mai yiwuwa sai ka ga ma'anar larabci tana da faɗi akan ma'ana ta istilahi. To in ka ɗauki ma'anar larabci ga kalma sai ka ga ka shigar da abubuwa da yawa a ciki, waɗanda mai yiwuwa in ka je wurin waɗanda ke magana da istilahi sai ka ga waɗannan abubuwan da ka shigar ba za su samu shiga ba. Yanzu shi Wahidu Abdussalam Bali a wannan littafin nashi yana kawo ma'anar sihiri ne a cikin ma'anar shi ta yadda ainihin wato yake afkuwa a yanayin rayuwa, amma su kuma waɗancan malamai sai suka ɗauke shi a ma'anar shi ta harshen larabci. To shi sai ya zama ma'anar sihiri a wurin shi ta taƙaitu ga wasu abubuwa 'yan kaɗan, su kuma sai zama ma'anar sihiri a wurin su tana da faɗi, don haka sai suka shigar da abubuwa da yawa. Sai ce to in aka dubi haƙiƙanin abin da ake nufi da sihiri, a ce an sihirce wani, wanke tayi wa wani sihiri, su wani suna sihiri, wani mai sihiri ne, to sai a ga wannan irin ma'anoni da waɗancan malamai suka faɗaɗa suka samu shigar da su, to a ƙashin gaskiya ba za su shiga a nan ba. Sai ce wa kullu hadha la ya'ani na fi hadha al-bahasi, duk irin waɗancan ma'anoni da waɗancan malamai suka shigar a ƙarƙashin ma'anar sihiri cewa abubuwan kirkire-kirkire na zamani gulma anna nemanci duk waɗannan na daga cikin sihiri, sai ce mu akan wannan matsalar to ba wannan ne binciken mu ba, akan haka ne wannan littafin yake magana ba. Inna ma baitul qasid, sai dai mu maharar mu, wato abinda muke hari, abinda muke nufi, wa mahwarul ba'si, kuma duk inda makewayar wannan bincike namu zata kara ke, ya duru haula sihiril haqiqi, tana kai da komowa ne game da sihiri na hakika, allazi ya atamidu fihi sahiru alal jinni wa shayatin, sihirin da boka ko dan dabo ko mai tsubbu ko dan bori ya dogara ga sihirin shedanun aljanu. Akan haka wannan littafin yake magana. Dan haka sihirin da ya shafi a ce a shagarin magani kaza, a ainihin jika kaza, a yi kaza, in dai wannan sihiri ba irin wanda za a hada da aljanu da shedanu ba ne, to wannan littafi baya magana akan wannan, sai ka je ka samu littafin da ya fadada akan waccan matsala. Amma wannan littafin kadai abin da zai magana ne dangane da sihirin da ake hada kai da aljanu da kuma shedanu. Muna bambanta kalmomin ne tare da cewa asalin su ma'anar su daya, sai dan shi sihiri duk inda za a hada shi sai an hada aljanu ga magarin aljanu, da shedanu su ne manyan su. Kamar misali, duk inda aka ce kasa ta rikice ana yaki, to sai an hado kanana da manyan sojoji. Manyan sojoji su ne za a je wurin su a kai rahoto kasa ta rikice, in aka kai rahoto su manyan su za su ɗibo kananan sojoji su watso cikin gari. To duk sanda ake magana dangane da irin wannan sihirin, sai kaga an ce aljanu da shedanu. Me ake nufi? Shedanun su ne manya-manyan waɗanda boka yake samu suke haɗa kai da su, su kuma manyan shedanun sai su ingizo wa bokayen ƙananan aljanu. Don haka ku iya bambancewa, za ka zo kuma za ka ji ƙarin bayani a can gaba insha Allahu ta'ala. Sai malam ya ce wa sammata haqiqatun, ya ce kuma akwai wata haƙiƙa ma gata ukhra, wadda take daban, wannan ta macen samma kenan. Samma, in ka ce misali summa, sai ka ce sa'annan, summa ja'a Muhammad, sa'annan sai Muhammad yazo. In ka ce samma Muhammadun, ga Muhammad can, to idan Aisha ce ba za ka ce samma Aisha ba, sai ka ce samma ta Aisha, ga Aisha can, to sai ce wa sammata haqiqatun ukhra, ga kuma wata haƙiƙar ta daban, la budda min bayaniha, wadda babu makawa sai mun bayyana maka, ma'ana ga wata matsala mai muhimmanci wadda ta zama dole akan mun bayyana maka. Ala wa hiya ma zakarahu ar-Razi, wannan matsala ba wata matsala bace, ita ce wadda al-Imam ar-Razi ya faɗi, wa kadhalika ar-Ragib, shi ma Ragib ya faɗe ta, mimma yusamma bi ruhaniyatil kawakib, wannan matsala ita ce da ake cewa rauhanan taurari. Me suke nufi da kalmar rauhanai aljanu? To wannan irin kalmar ana faɗanta ana tabajjuj da ita, sai a ce wane yana da rauhanai, wato kalma ce suke faɗi ta barazana kawai, aljanu kawai ake nufi. Wai mutane saboda kafirci wai suna jin nauyi suna girmama aljanu, kai ka ce sirkansu, yadda wai baka faɗin sunan sirkinka, sai ka rinka kwana-kwana, ka rinka kwana-kwana. Wai mutane in suka zo ba za a ce aljanni ba, sai a ce mutanen ɓoye, sai a ce rauhanai. Yanzu mu irinmu da muke faɗi kai tsaye ɗinnan ana ji a lasifika, wata tsohuwa sai ta ce tana mamaki, kina ta cewa aljanni mutanen ɓoye ne, kai yaro kai shu. To kaga duk wannan kafirci ne ja su da rashin fahimta addinin musulunci. To wannan kalma ce ake faɗi, sai a ce wane yana da mutanen ɓoye, wane yana da rauhanai, wane yana da, sai ce to wai wannan kalma ta rauhanan taurari, sai ce wal haqqul ladhi nadinu bihi lillahi, gaskiya wadda da ita muke bautawa Allah, annal kawakiba, ka sani ya kai ne karatu, kai ne saurare, ka sani su taurari khalqun min makhluqatillahi, su ma halittu ne daga cikin halittun Allah, musakharatun bi amrihi, horarru ne da umarnin Allah, ma'ana sai yadda Allah ya sarrafa su, Allah ne yake sarrafa su, yake jujjuya su da umarnin shi, wa li amrihi, kuma suna biyuwa ne da umarnin shi. Duk abin da kaga tauraro yayi, kaga tauraro ya to fa kamar wuta ta kama, Allah ne ya sa shi haka, kuma da umarnin Allah yake haka, subhanahu, tsarki ya tabbata ga Allah. Walaysat laha ruhaniyya, taurari ba su da wasu rauhanai, babu wasu a daina maka barazana, ai kana kallon tauraro kaza, kai wallahi dan zamani ne kai rauhanan shi sa bakantar da kai kace ƙarya kake yi sai na kalla ka kalla duk abin da kake so kai kai ka saka ta kawala matakar ba qur'ani ko hadisi ya hana ka dan wani tsoho mushriki kai ya hana ka ya kamata mutane su gane wannan in ba haka ba waɗannan irin mushrikan tsofaffi sai su halaka ku wani tsoho kawai yace ba a ɗiban ruwan rijiya da daddare rauhanan rijiya za su yi mawa kaza kace ba ƙarya kake yi eh kwarai da gaske ƙarya kake yi kariya ne ke kariya ne kadi ba kawai ba abin da zai same ka kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana in ka zo diba ruwan rijiyan ka bismillah za a yi sha'ani gidanka za a yi daurin aure gidanka za a yi walima gidanka da sassafe da daddare kama karbaka da daddare share gidanka wani tsoho ya taso kai dan nan ba kyau a yi shara da daddare kace baba kariya ne wannan addinin maguzawa ne eh ka share gidanka fas kai shara ba abin da kariya suke yi mushrikai ne mun fahimci wannan da kyau to haqiqani taurari ba su da wasu rauhanai da ake cewa wala ta'asirun fil khalqi abadan kuma su waɗannan rauhanai da ake kirkira ana cewa babu su balle a ce ma suna da wani ta'asiri game da halittu har abada ma'ana yanzu abin da ake nuna maka taurarin dai akwai su amma cewa tauraruwa kaza tana da aljanu kaza aljanin suna da ta'asiri to tauraruwar ita kanta ba ta da wani aljani balle shi aljanin ya zanga yana da ta'asiri ga wasu halittu har abada ƙarya ne ake yi ku fahimta matsala in ta zo kan aqida fa sai an ƙaryata maƙaryaci sai an kafirta kafiri ba a jin kunyar kowa karanta sunan Abi Dauda karanta sunan Nasa'i hadisi sahihi randa Abu Talib ya rasu sayyidina Ali ai dan shi Ali dan wa ake cewa dan Abi Talib to da Abu Talib din ya rasu da yake Abu Talib din bama guje ne sai Ali ya zo ya ce manzon Allah ya manzon Allah kawunka fataccen tsohon nan ya mutu wai waye zai rufe shi kalmar da Ali ya faɗa kinan karanta sunan Abi Dauda da Nasa'i uban shi ne amma in gaskiya ta hada tsakaninka da Allah ba kwana sai ka fito kai tsaye kawunka ne ya kai manzon Allah ni kuma ubana ne amma tsoho ne fatacce ya mutu waye zai rufe shi manzo Allah yake tunda mutanen Makka suna jin haushin shi yayi musu laifi ya goyi bayan mu dan haka ba za su rufe shi ba mu kuma yayi wa Allah laifi a wurin mu yaki musulunta mu ma ba za mu rufe shi ba amma ya za a kai dan shi ne yanzu haƙƙi ne akan ka kaje ka rufe shi yace ba zan rufe shi ba dan ya mutu yana mushriki haka Ali ya faɗi kaje ka karanta yace ya mutu yana mushriki uban shi ne dan ka tabbatar matsala ta hada aqida babu ragayya fa ka karanta alqur'ani ka ji yadda Allah yake saukar da babban kafirci akan duk wanda ya kafirta ba a sassauci shi yasa mutanen kasashen mu Najeriya da bakaken fata Afrika ba sa so ayi wa'azi akan aqida sun fi so ayi wa'azi akan at-tarjib wa at-tarhib wanda ya la ilaha illallah kafa dubu 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 so 70 zai shiga aljanna za a halitta mishi tsuntsu mai baki dubu dubu so 70 zai yi mishi zikiri dubu dubu so 70 ya ce Allahu akbar sai ta tara sadaka me ka karu da shi ana shine abinda mutanen mu ya kashe su kawai abin da ya kashe mutanen mu kenan sai a dako musu wata tatsuniya ko wani surkulle sai a gaya musu shikenan amma in aka zo ana magana akan aqida ku sani da cewa aqida ita ce rukuni mafi girma dangane da shiga aljanna matukar baka da aqidar tabbatar da dayantaka Allah akan komai ba za ka taba shiga aljanna shi yasa in aka samu mushriki to kamar mutum ne mai jambo mutumin duk da yake da jambo jambo ya tade ya ride yana tsutsotsi yaya kake jiran da aka zo wankewa sai an rike shi sai an samu sabulin salo sai an samu ainihin lemun tsani a zo ana wankewa yana ihu yana kakari kamar zai suma yayin da aka gama aka kawo magani aka sa aka kawo bandeji aka kawo plaster aka nade rannan sai bacci lafiya lau to aqida kenan yanzu in ka ji muna cewa wani kafiri ne kaza kafirci kaza wuta har abada ba dadi mu kanmu ba mu so mu faɗa haka ba amma ya za a yi dole sai an faɗa to tunda haka ne in ka hakura ka bar kafircin kai tauhidi ranar kiyama sai kaga al'amari ya gyaru abinda ake nufi kenan ka sani da cewa duk yadda ka kai ga soyayyar ɗanka in yana ciwon ciki ba za ka jika mishi suga ya sha ba me za ka jika mishi madaki darbejiya dauri ba dadi ko amma in ya sha madakin nan ya daure yana murtuki fuska yana bata rai can an jima sai kaga ya wata ke tas to haka al'amarin yake yanzu za ka ji a ce wani mushriki wani kafiri kaza kafirci, kaza maguzanci, to lallai ku tabbatar da cewa sai an faɗi haka ƙarara, sannan mutane sun gyara wannan matsalar ƙarara, sannan kiyama ta yi kyau gare su. In ba haka ba, yanzu kamar Abu Talib, Abu Talib yana daga cikin kafirai masu yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rangwame. Ya cancanta, ya kamata, inda abin a hankalce ne sai ka ce Abu Talib ya kamata ya shiga aljanna. Sai yasa su kansu sahabbai matsalar ta yi musu nauyi. Wannan dattijo ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya riƙe manzon Allah, an wulaƙanta manzon Allah, shi ya zo ya rungume shi, an kore shi daga garin Makka, ya koma bayan gari ya zauna tsawon shekara biyu da watanni yana wahala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Amma me ya faru? Bai faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi ba. Rashin faɗar shi ga wannan kalma sai ya sa yanzu kalmar mushriki ta tabbata a kan shi, kalmar batacce ta tabbata a kan shi, kalmar bama guje ta tabbata a kan shi. Shi kenan, ba ruwanmu dan ya haifi Aliyu, wannan ba zai sa a ce mishi bama guje, ba zai hana a ce mishi bama guje ba. Domin ba a yi maka ragayya dangane da matsala ta aƙida, dan kai ne baban wane ko dan kai ne ɗan wane. Tun daga Ƙur'ani kai tsaye ya kira uban annabi Ibrahim mushriki, kafiri, arni, babu ragayya. Amma kuma can gaba sai Allah ya ce wattakhadha Allahu Ibrahima khalila, shi kuma dan Allah ya mai da shi babban masoyi, amma uban fa babban mushriki. To haka al'amarin yake, komai sai an tsaya an fada. To in ka gane wannan da kyau, sai ka gane cewa duk matsalan nan da ta damu sahabbai sai suka zo suna tambaya, ya manzon Allah, kawunka Abu Talib za ka tsinana mishi wani abu? Mun san yana taimakon ka, yana kaza yana kaza. Manzon Allah ya ce eh. Allah ya nuna shi a tsakiyar wutar jahannama, ya bani damar in cece shi in dawo da shi gefe. Aka sanya mishi takalman wuta, amma saboda azaba kwakwalwar shi ta narke tana ta farfasa. Wannan an rangwanta mishi saboda taimaka, amma ba za a taba yafe mishi ba. Dan me dan ya mutu mushriki? Jama'a mun fahimci wannan da kyau. Shi yasa shirka ita ce laifi mafi girma wanda za a saba ma Allah a sama ko a ƙasa, Allah ya kiyafiya matuƙar aka mutu ana yi. Yasa duk sanda aka zo ana yi maka wa'azi akan shirka ka natsu. In ka ji ka faɗa ki zo ayyo ayyo aje an zage mu, kai waye? Ana maganan manyan maguzawa can da Alƙur'ani ya tattaro su, kai misali akai sai ka faɗa a ciki. Mun fahimci wannan da kyau ko? Allah ya shiryar da mu. Sai ya ce fa in qala qa'ilun, da a ce wani zai ce inna na nushahidu ba'da as-sahara, to ai mu mun ga wasu bokaye alladhina yantiquna bi asma'in, waɗanda suke furci da wasu sunaye, suna kiran wasu sunaye, yaz'umuna annaha al-kawakib, suna zuriya cewa waɗannan sunaye na taurari ne, autar muzulaha, ko kuma waɗannan sunaye in an tashi rubuta su sai an rubuta wasu alamomi waɗanda za su zama su ne madadin kowace tauraruwa, wa yukhatibuna ha, sai mu ga su waɗannan bokaye suna zance da waɗannan taurari, sai mu rinka jin suna zance. Wa ba'da zalika, to bayan sun gama wannan zantuttuka da suke cewa su ne da taurari din, yatimmu sihiruhum, kuma sai mu ga sihirin su ya tabbata ya cika, wa yanfudu, kuma ya zartu, wa yatahaqqaqu amaman ra'i, kuma al'amarin ya tabbata a gaban din mai gani. Ma'ana yanzu abin da ake cewa, ana ce maka ƙarya ne cewa taurarin nan akwai wasu rauhanai tare da su, to kai sai ka ce to ai kaga wani boka ya daga kai yana kiran sunayen waɗannan taurari, da ya gama kira ya gama duk abubuwan da zai, kuma sai a ga sihirin ya tabbata. To yanzu yaya wannan al'amarin yake? Fal jawabu malam yace amsa idza saha hadha, in har wannan ya tabbata, in har ya tabbata ka taba ganin haka, falaysa min ta'siril kawakib, falaysa min ta'siril kawkab, to ai wannan ba tasirin tauraron bane, ba tauraron ne yake haka ba, walakin min ta'siril shayatin, sai dai wannan yana daga cikin ta'asiri na ainihin su shaidanu din, li idlalis sahara, domin su ainihin batar da bokaye, wa fitnatihim, kuma dan su fitine su, kamar yadda aka ruwaito, kaga malamin hadisi ko, tunda ya san ba da isnadi aka ruwaito ba, malaman tarihi ne suka faɗa, sai ce kamar yadda aka ruwaito, malaman hadisi na da ka'ida, in ka ji sun ce maka kamar yadda aka ruwaito ko kamar yadda aka ce, to suna nufin wannan magana ba ta da tabbas, sagegeduwa ce, kantafi ce. In kuwa tabbatacciya ce sai ce kamar yadda wane ya ruwaito, to ta tabbata kenan. Don haka yana daga cikin hanyoyin ishara na raunata magana, sai a ce an ce kaza, to ko Bahaushe in ka zo kana magana sai ce wa ya ce, in ka ce an ce dai sai ce to ban magana anan. To babbar kalma da Bahaushe ke amfani da ita a madadin irin wannan kalma ita ce kalmar wai, duk bahaushe inda gangaren bahaushe ne yace wai an ce sai ga abokin zancen shi yace wai ne ma ma'ana wai kalma ce da ke nuna raunin magana sai yace kamar yadda aka ruwaito annal kufara inda ma kanu yukhatabuna al-asnam yayin da ainihin wato kafirai inda ma kanu yukhatabuna al-asnam yayin da su kafirai suke magana da gumaka al-hijara gumakan da ainihin wato suke na duwatsu ne as-samma waɗanda suke kurame tunda da dutse aka sassaka gunkin ko da ice sai kaga ya zama samma ba magana kenan kanati shayatinu tujibuhum sai a rinka jin ga mushriki ya tsuguna yana ainihin tambayar gunki kaza sai ainihin a rinka jin magana tana fitowa daga wajejen gunkin sai aka ce ai shaydanu ne suke ba su amsa bi sautin masmu'in da wata murya wadda ana jinta min dakhilil asnam daga cikin ainihin gumakan fa yadhunnuna annaha al-aliha sai su waɗannan mushrikai su rinka tsammanin cewa waɗannan gumakan nasu ne allolin nasu ne suke ba su amsa walaysat kadhalika wanda ku al'amarin ba haka yake ba to me malam yake nuna maka anan to haka wannan boka da zaka ga ya tsuguna yana magana da tauraro kaza a yayin da yake magana da tauraron sai ka rinka jin yana magana sai ka ji yana bada amsoshi tamkar suna hira da wasu ne kuma in ya gama maganganun nan sai ka ga an biya mai buƙatar da yake roƙo to ba tauraron bane amma akwai wasu shedanin aljanu waɗanda suke tsayawa sai su rinka amsa musu da sunan cewa taurarin ne to daga nan ne sai aka danganta waɗannan waɗannan aljanun ai na suwaye na su taurarin ne sai aka ce a ai ba Allah ne ya haɗa wannan zumuncin tsakanin taurarin da ainihin abin nan waɗannan shedanun ba a su ko a yanzu na daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi sai su je su samu wuraren da ake tsammanin matattara aljanu ce kamar wurin da yake shuri ne ko kuma ka je ka ga shararren wuri ta ɗai ta ɗai a daji sai boka sai je tsuguna sai ta kiran sunayen wasu manyan aljanu mai waye zan babu wani aljani a wurin amma kullum in ya zage ne wani babban aljani na zuwa zai wuce sai ya tsaya sai ya amsa mishi to shikenan kai sai ka rinka ganin kamar shurin ne yake magana dan haka da an zo za a rushe shurin sai ka ce wani abu zai samu mutum babu abin da zai samu mutum wani shedanin aljani ne sai ya tsaya dama batacce in ya hadu da batacce sai su tafi tare yanzu abinda ake nuna maka shine wasu shedanu ne suke tsayawa suke bada irin waɗannan amsoshi sai bokan ya rinka daukan cewa taurarin ne to shikenan sai a ce to kai ka ce ƙarya ne ai gashi yayi magana da tauraron yake na son kaza gashi kuma an yi kaza din to kaga wannan sai shi yasa kaga bata ne dan haka sai malam yace wa turuqul idlali kaseeratu hanyoyin batarwa suna da yawa mutashabbi'a kuma hanyoyi ne waɗanda ainihin wato ko mutashabba kuma waɗanda suke reshe-reshe daga shu'uba an gane daga reshe-reshe hanyoyin batarwa suna da yawa kuma reshe-reshe ne iri-iri ne kamar yadda hadisin Abdullahi dan Mas'udin yazo cikin sahihul Bukhari da ainihin Muslim da musnad al-Imam Ahmad Abdullahi dan Mas'udin yace wata rana manzon Allah ya muna zaune sai ya ja zane haka dogon zane a ƙasa sai ya wasu ƴan zanunnuka ƙanana-ƙanana dama da hagu sai ya karanta wa anna hadhihi sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta mai tsakiya fattabi'uhu kubita wala tattabi'u subula kar ku bi waɗannan hanyoyi mabambanta daban-daban fatafarraqa bikum an sabilihi sai waɗannan ƙananan hanyoyin sai su raba ku daga hanyoyin Allah dalikum wasaqum bihi la'allakum tattaquna wannan ita ce wasiya dan kunnan da Allah ya muku kenan dan ku ji tsoron Allah sai manzo Allah yace wannan ita ce hanyar Allah mai tsakiya akan ko waɗanne hanyoyi da ke gefen wannan mai tsakiyar hanya akwai shedani wanda yake kira zuwa ga azu abi wannan hanya wannan shi yasa kaga mutane ga asalin addinin musuluncin sun sake shi sun koma suna fada akan wasu kungiyoyi ko wasu mazhabobi ko dariqu daban-daban har a waye gari in ka zo ka kama wannan hanyar dodar kace ita zaka bi sai ka zan kai ne abun suka dan ne domin baka ba ɗaya daga cikin hanyoyin su ba sai kaga akwai kara isu duk da suna rikicewa da fada amma isu akwai kara amma in ta hado da wanda ya tsaya akan hanya to sai su mishi taron dangi gaba daya wannan ba komai yasa ba sai dan hanyoyin batawan suna da yawa kuma rassa ne mabambanta malam yace wa kana Allah wa iyyakum sharra shayatinil insi wal jinni da mu da ku Allah ya tsare mu daga sharrin shedanin mutane da shedanin aljanu Allah madaukakin sarki ya tsare mu to kai ne saurare ko ne karatu yanzu ka gama jin at-tahqiq wal-idah, yanzu din nau'ukan sihiri din nan da malam ya kawo maka daga waɗancan malamai wajen kusan kashi 10, duk abin da ake so a nuna maka to kashi 1 ne malam zai maka magana a cikin wannan littafi. Domin wannan kashi 1 in aka samu aka yi fada da shi, to an yi fada da mafi yawancin nau'ukan sihiri, don galibin nau'ukan sihiri suna gudanuwa a ƙarƙashin waɗannan ne. Domin kamar irin garin maganin da za a ce turare garin magani kaza, ko ka sha garin magani kaza, kunama ba ta harbin ka, ko miciji zai farin ka, ko bakin ƙarfe ba zai taba ka ba, duk waɗannan zaka ga nau'uka ne na asiri wanda kai tsaye sai ka ce ai wani ne ya baka, to amma da za a koma tushen abin asalin shi, to daga wani shedanin aljani yake. Shine sihirin da ake hada kai da aljanu da shedanu, to tankar an yi fada da duk sauran kenan. Domin sauran nan suna da yawa, to sai a samu wanne ne babba wanda ke ra'asul amri, shine kan tukulluma sihiri in aka wargaje maka asirin shi, to shikenan sauran za su zan suna da sauki insha Allah. Wannan shine abin da muke so ka fahimta. Abu na biyu, wannan nau'in sihiri da Wahidu Abdulsalam Bali ya dauka yace zai magana akai sihirin da ake hada kai da aljanu da shedanu, zaka zo ka ji shi zai ta maka sharhi a wannan littafin, to shi kuma sai ka ji an ce maka ya kasu kashi 8 ko ya kasu kashi 9 ko ya kasu kashi 10, sai ka ji kuma kowane ɗaya daga cikin 10 din nan sai a farfasa maka shi sai a ce ya kasu kashi kaza, to wannan shine ilimi. Ilimi ba wani abu bane sai in kana iya rike karkasuwar fannonin shi. In aka zo aka ce maka a nahau ana magana dangane da kalima, mecece kalima ita ce magana, sai a ce maka to magana a cikin larabci kashi 3 ce. Duk maganar da kake a larabci ko dai ta zama fi'ili ce wato aiki, ko ta zama wannan maganar da kake yi ismi ce wato suna, ko ta zama wannan maganar da kake harafi ce wato wata magama da ke hada zumunci tsakanin ainihin suna da suna, ko tsakanin fi'ili da fi'ili, ko tsakanin fi'ili da suna, sai a zo a ce maka shi fi'ili ya kasu kashi 3, akwai madi, akwai amr, akwai mudari. Shi ismi ta wani fannin ya kasu kashi 2, akwai mufradi, akwai jam'i. Shi harafi ya kasu kashi 2, akwai ainihin harafin da yake zuwa da kalmomi 2, akwai harafin da zai zo da kalma fiye da 2, akwai wanda zai zo da kalma 1, akwai harafin da in ya zo duk da harafi ne amma yakan kusan fa'idantar da ma'anar magana. To kaga in ka iya waɗannan sai a zo a ce maka to shi fi'ili amri kashi kaza ne, fi'ili madi kashi kaza ne, fi'ili mudari kashi kaza ne, shi jam'i din nan da aka ce maka kashi kaza ne, shi mufradi kashi kaza ne. In ka iya rike waɗannan karkasuwa a ilimi to zaka zama malami. Amma duk wanda kaga an koya mai ilimi ya kasa zama malami, to kwakwalwar shi zata iya rike waɗannan abubuwan. Waɗannan kuma ba zai yiwu ka iya rike su ba ka tabbatar da na farko sai ka sa tsoron Allah tare da kai, na biyu sai ka sa natsuwa, sai ka sa kwazo, sannan sai ka daina sauraron kaɗe-kaɗe. Ka sani na daga cikin abun mafi wa ɗalibai ta'adi shi ne kiɗa, disco, music, goge, igaza, kaza, duk wannan buge-buge, duk bugawar da ake ana buge maka wata basira ne baka gane. Don haka sai ka ji ana ta kunkuni yaranmu suna faɗuwa GCE, suna faɗuwa WAEC, suna faɗuwa kaza. Ka je ka gani tsakani da Allah da karatun jarabawa da ka ainihin sauraren kiɗa wanne ya fi yawa. Sauraren kiɗa ya fi yawa, don haka in ta miƙe in budurwa ce ta nemaka waƙe irin kaza na wata zabiya da ke Amerika, sai ka ce tamkar ita ce wannan zabiyar. Wannan saurayin in ya miƙe ne maka waƙar wani mawaƙi da ke Amerika, sai ka ce tamkar shi ne wannan mawaƙin. Yadda yake saurare yake nazarin waƙoƙin nan, baya sauraren karatun da ake koya mai, sai an zo jarabawa sai a ce ya faɗi. Me zai hana ba zai faɗi jarabawa ba, wanda ko da yana karatu yana sauraren kiɗa, kiɗan nan yana raunata mishi fahimtar karatu, balle baya karatun sai sauraren kiɗa. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Don haka za ainihin ka ji karkasuwar da malam zai dangane da al'amuran da suka shafi sihiri a can gaba insha Allah. Amma yanzu sai malam ya ce al-faslu ar-rabi, fasli na hudu, kaifa yuhadziru as-sahiru jinniyan. A can baya in baka manta ba akwai wani fasli wanda ainihin al-allama Wahidu Abdulsalam Bali ya kiraye shi da ainihin wato suna cewa ba'du wasa'ili as-saharati fit taqarrub ila ash-shaytan, to ina son ka fahimci wannan littafi da kyau, kaka rikice. Littafin bai maimaita wani darasi ba ko kwaya daya. A can da yake ce maka wasu hanyoyi da boka yake bi wajen ya samu kusanci zuwa ga sheɗanin aljanna. Yanzu a ce ga sabon boka, sabo wanda da shi ba boka bane, yau yake son ya shiga aikin bokanci. To waɗannan hanyoyi yake bi wajen ya mallaki aljanu, ya samu abota da zumunci tare da aljanu, shi ne can aka kawo maka. Ina fatan ka gane wannan da kyau. Waɗannan hanyoyin su ne ya kawo maka. Na daga ciki, rubuta alƙur'ani da ribas, ya rubuta alƙur'ani a birkice, ko ya ainihin yi sallah da janaba, ko ya rubuta alƙur'ani da jinin haila, ko ya maida alƙur'ani izu 60 ya maida shi silifa, nan izu 30 nan izu 30. Waɗannan hanyoyin da boka ke bi ya mallaki aljanu kenan. To yanzu in ya mallaka, ai kaga ba koyaushe suke tare ba, sai an kawo mishi aiki, ko boka ya samu job, an kawo mishi aiki, ai ga wani kaza 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 ana so a... to shikenan yanzu boka ya samu aiki, to yana son ya kira waɗannan aljanu su zo. To shine yake kaifa yuhaddir, yaya zai iya halarto da su a yanzu su zo, inda zai koya maka kenan. Ma'ana yanzu zai tona maka asirinsu. Don haka yanzu karatuttukan da muka yi tun wajen kasusuwa hudu ko biyar da suka wuce, rabbi ne akan mu'tazilawa, masu cewa sihiri ƙarya ne. Don haka za ka ji abin babu daɗi ga wasu 'yan uwanmu 'yan izala waɗanda suka shiga cikin aƙidar mu'tazilanci, suke ƙaryata shiga aljanu duka, suke ƙaryata ainihin tasirin sihiri. Don haka sai ka ji wannan karatun babu daɗi, don a kansu ne da iyayen gidansu. Mun fahimci wannan. To yanzu wannan karatun kuma za ka ji waɗancan mu'tazilawa su kuma za ka ji wutar su ta kwanta, tunda an wuce babin. Yanzu babin da za a yi magana, to yanzu za a dirakan boka ne kai tsaye. Duk abin da ya shafi irin hanyoyin da suke bi na halarto da aljani, to su ne za ka ga malam zai kawo a nan. Amma akwai tambihi guda ɗaya. Za ka ji malam ya ce maka ba zai tona asirin abubuwan gaba ɗaya ba, zai rinƙa yana gurgunta hanyar, don ka a samu wani mai raunin imani, shi kuma ainihin wato allura ta tono garma, ana ƙoƙarin karantar da shi a faɗakar da shi sharrin bokaye, ran da ƙunci ya ce shi ma bari ya ɗan gwada, da ya gwada ya ga ta ci shi kenan, ya san nan zari an san shi ɗan izala ne, ahlus sunna ne, kaza kaza, sai ya tafi can wajen yawuri can kusan ƙarshen Najeriya, sai ya je ya samu wani ƙauye yana cutar su, ga mutanen Najeriya ga na kaza kaza kaza. To sai malam ya gurgunta waɗannan hanyoyi, yadda ko ka tabbaka su ba za su ci ba. Mun fahimci wannan da kyau. Mun gane yadda malamai suke karantar da aqida ko? Ma'ana yanzu darasin aqida ake yanzu ana koyar da kai wasu al'amura ne waɗanda in baka kauce musu ba baka taɓa zama musulmi. Allah ya shiryar da mu. Shine yake kaifa yuhabbiru sahiru jinniyan, yaya ne boka yake halarto da aljani, yake kiran aljani in yana da buƙatar su aiki. Malam sai ya kawo hanyoyi guda takwas waɗanda zai bayani a kai. At-tariqatul ula, yace hanya ta farko, tariqatul iqsam, zai kawo tariqatul iqsam. Na daga cikin hanyoyin da suke bi wajen halarto da aljani shine hanyar godo, roƙo, ai ta roƙon wannan ainihin aljani, don tun farko da aka hada zumunci da shi. To in aka hada zumunci da shi, sai ce to zan baka aljanu guda 10 waɗanda za su rinka maka aiki. To duk sa'an da kake buƙatar saduwa da waɗannan guda 10 da za su yi maka aiki, to kai ta kiran suna na, kana ta godo na, kana ta min kirari, kane ta min kirari, za ka ga sun halarto. Shine tariqatul iqsam. An gane? Kamar ka ji an ce na gama ka da Allah, ina ga, to su sai a zo ana gama su da wannan mabban nasu. A tariqatus saniya, hanya ta biyu, tariqatus zabhi, hanyar yanka. Sai ake duk sanda kake son buƙatar ka sadu da ƙananan, ka ainihin samu wata dabba ka yanka. To za ka ga dabba an ayyana, a ce ko ainihin a samu kaza, butsar kaza wadda za ka ga jikinta butsatsa haka, ko kaza mai wake-wake wadda za ka ganta fari da baki duk gashin jikinta iri-iri a cakuɗe, ko a samu farar kaza ƙar, ko a samu kaza wadda take motsatsiyar kaza mahaukaciya, ko a samu 'ya'yan karnuka 'yan kuikuyo ƙanana a yanka, ko a samu kura, ko a samu biri, ko a yanka jaki ko doki, ko a samu ƙadangare a yanka, ko a samu rago a yanka mai harara garke, ko akuya wadda take ainihin iri kaza haka, sai su ayyana. A nan zan yi amfani da wannan damar in maka tambihi. Sakamakon rashin ƙwarewa da wasu suka rasa yi akan aƙida, sai suke ganin duk inda aka ce yanka saboda wata bukata kafirci ne. Wannan maganar tasu mummunan kuskure ce. Yanka ya kasu kashi biyu, akwai yanka na kafirci, shine hadisi yazo cikin sahihu Muslim, annabi yake cewa la'ana Allahu liman zabaha li ghairillahi, wanda duk ya yanka ba ga Allah ba, Allah ya tsine mishi albarka. Duk sanda aka ce za a yi wa aljanni kaza yanka, ko ainihin matsala kaza babu lafiya, sai an yanka a tarba jinin a shafa, duk waɗannan yanka ne ga aljani kafirci. Amma kai kana da wata bukata a gurin Allah, to shari'ar musulunci ta shar'anta maka za ka iya siyo dabba lafiyayyar dabba ka yanka da sunan Allah, kuma saboda Allah tsakaninka da Allah kai sadaka da naman, sai ka roki Allah, ya Allah saboda yankan nan da nayi Allah ka biya min bukata. To wannan na daga cikin hanyoyi mafi girma wajen roƙon Allah. Qur'ani ya tabbatar da wannan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwal muslimin. Kace da su sallata da yankana, rayuwata, mutuwata, duk al'amurana baki ɗaya ga Allah ne. Allah shi kadai wanda zai da abokin tarayya. Ni da kuka gani haka aka umarce ni, sallah haka aka umarce ni, yanka saboda Allah haka aka umarce ni, rayuwata saboda Allah haka aka umarce ni, mutuwa saboda Allah haka aka umarce ni. Sai yace kuma wannan ma ke tabbatar da ni ne musulmi na farko, ma'ana musara'a. Ya Allah, kamar ma babu wani musulmi, ba wani wanda ya riga ni sallamawa, in dai akan haka ne, ni ne farkon wanda na yarda da kai ma. Mun gane wannan da kyau. Hadisai sun zo cikin Bukhari da Muslim da ingantattun hadisai. Sayyidina Umar yace, ya manzon Allah, a jahiliya na yi alƙawarin zan yanka raƙuma kaza a wuri kaza. Manzon Allah yace, wurin babu wani biki da ake na jahiliya? Yace eh. Babu wani ainihin shirka da ake? Babu duk wani abu da ya saba ma Allah? Yace ka je ka cika alƙawarinka. Shi yasa mutane su iya bambance wannan. Da ainihin bukata za ta kama ka, kai ne ɗan siyasa ka tsaya takara, kai ne ɗalibi za ku rubuta jarabawa ƙarshe a jami'a, ko jarabawa ƙarshe a secondary, ko kuma wata matsala ta kai kana neman aure, kaga yan wuju-wuju sun yi maka yawa, duk sai ka tattare sai wata battal ilaihi tabtila, sai ka koma ga Allah, sai ka je ka siyo ragonka, ka yanka ragonka, bismillahi wallahu akbar, shikenan a sadaukar da rago. Kayi ainihin qurba kenan. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila. Allah yake, ya ku mu'mini ku ji tsoron Allah, ku nemi kusanci zuwa ga Allah. Malaman tafsiri tun daga sahabbai da tabi'ai suka ce neman kusanci da Allah ta hanyar biyayya. Yanzu yankan nan gashi mun ji Allah yake wa bizalika umirtu, kace haka aka umarce ka. To abinda Allah ya umarce ka sai kai ka nemi kusanci ga Allah kenan. Sai ka daga hannu. Ya Allah, saboda yankan nan da nayi, Allah ka sa in ci ƙuri'a, Allah ka sa in samu bukata kaza, Allah ka taimake ni. Wannan tawakkuli kenan da aikin alheri. Babu wanda yake babu kyau a duniyar musulunci. Ta kamata ka san wannan. Ka je ka karanta littafin Qa'idatun Jalila fi Tawassul wal Wasila na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da At-Tawassul Anwa'uhu wa Ahkamuhu, da kuma littafin Taysirul Aziz al-Hamid. Ka je ka samu cikakkun bayanai. Don haka mu rinka tantance ilimi. Yanka mutane su daina cewa ai da an ce za a yi, a'a ba duk malami ne in ka je, jama'a akwai malaman sunna fa, kar ku dauka kowane malami matsafi ne. Kuma sunna ba ta hana ka je wurin malami maka addu'a ba, abinda sunna ta hana shine ka je wurin malamin bid'a ko malamin bokanci. Amma sunna ta yadda ka je wurin malamin sunna, ala gafarta malam, ina da matsala, ina son a yi mini roƙon Allah akan wannan matsala. Malam yake, to zan yi maka roƙon Allah akan wannan matsala, tun da dai bata saba ainihin dokar Allah ba, kai ma ka je ka zage ka ci gaba da roƙon Allah. Shikenan malam yayi maka roƙon Allah, Allah ya biya bukata. Malam ya ga dama yake, to ka siyo kaza za a yanka ayi sadaka, ka dafa abinci za ayi sadaka. Wannan babu laifi. Duk yadda kake ganin matsalar tauhidi tayi kama da matsalar shirka, ka faka gwama su. Kar dan mushrikai suna yanka ga aljanu, mu'minai suna yanka ga Allah. Mushrikai in sun yanka su nemi bukata su wurin aljanu, mu'minai in sun yanka su nemi bukata wurin Allah, ka ce to tunda dai haka ne, ku mu'minai ku daina. In kai haka ka zama mushrik, ka sani duk abinda Allah ya halatta, duk wanda yake haram ya zama kafiri. Don haka ya kamata mutane su tantance. Kai kanka yanzu kana da bukata, gobe sai ka je ka siyo kaza, karka ce sai mai bawaki wake sai mai butsa a'a kaje yan kaji da Allah ba ni zakara naira 150,200 shikenan bismillahi wallahu akbar alallaba wa yara to kuyi addu'a Allah ya sa Allah ya biya bukata shikenan kai kuma dare ka tashi kai sallar dare kai kaza kai can karshen dare sai ka miƙe kai salati kai karatun qur'ani gurgurdan ka'idoji da sharuɗan addu'a da madubba ya Allah saboda kaza da nayi anan ba kane wa Allah gori bane ba kana danne maka kaza a'a saboda kaza da ne na samu kusanci zuwa gare ka Allah ka biya min bukata kaza wannan babu wani malami na sunna da yace babu kiyayi sannan sahabbai in matsala ta kama suna zuwa annabi ne musu addu'a mu kiyaye wannan da kyau ga wani makaho yazo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukuna hadisin bukhari dangane da cewa jimilla sahabbai in matsala ta matsala suna zuwa annabi musu addu'a wani mutumin kauye aka samu karancin ruwa a Madina da kewayenta gidaje yunwa ta kama su jalibi ya kare gonaki sun bushe dabbobi duk sun mutu komai ya dakata dan dama haka Allah madaukakin sarki ya fadi wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna arzikinku da duk alƙawarin da Allah ya muku yana sama ruwan sama na sauka sai ga komai yayi araha in kuna cikin masara naira 80 ana ruwan sama aka maka da kanta sai ga ta sauka ta zama naira 40 jama'a mun gane wannan da kyau ko to sai wannan ba kauye yazo ya samu annabi tsaye ranar juma'a annabi na cikin khutba yace ya manzon Allah yunwa ta kama iyali arziki ya kare hanyoyin arziki komai ya tsaya babu ruwa a gari ka roki Allah Allah ya kawo ruwa manzon Allah ya daga hannu jama'an masallaci baki ɗaya suka daga hannu manzon Allah yana addu'a Allah ka saukan mana ruwa ka agaje mu sahabbai suna amin amin Anas yace na rantsi da Allah Anas abin ya bashi mamaki sai da ya fara rantsuwa tukun yace wala wallahi yake ba sai na rantsi da Allah ba kamar ka ce na rantsi da Allah babu hadari babu jido nan da nan sai na ga jido ya tattaro ya kewaye Madina yanzu sai na ji kwaran kwatsa ta buga rabba daga take sai ruwa yake sai da ainihin aka fara ruwa har sai da masallacin annabi ya huje tunda dama bunu ne a sama annabi yana hudubar ruwa na zuba ta kanshi yana diga ta gemin shi Anas yake haka akai ta ruwan nan muka zallaba muka tafi gida ana ruwa to kaga Anas da yake yana cikin yara cikin sahabbai duk in kana karanta ruwayoyin sahabbai ka lura da su yara sai kaga har yanzu yara dabi'a su iri ɗaya da yaran da Ibn Abbas Aisha Anas Abu Sa'id in suna lissafi sai kaga Anas yace akai ruwa yau akai ruwa gobe akai ruwa jibi akai ruwa gata kaga lissafin yaro kenan sai can ƙarshe sai yace kwana 6 madadin in lissafin babba ne sai yace kwana 6 har na 7 kama hadisin Ibn Abbas yace manzon Allah ya sallar dare raka'a 2 ya raka'a 2 ya raka'a 2 ya raka'a 2 ya raka'a 2 lissafin yaro kenan madadin ya raka'a 10 ya tashi ya raka'a 1 nawa kenan to Anas yace haka akai ruwa wannan juma'ar kashe gari wanka kashe gari wanka kashe gari haka yace sai da aka kwana 6 aka sake zuwa na 7 ranar juma'a ana ruwa yace haka muka sake zuwa sallar juma'a addu'ar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam ana cikin hudu ba sai ga wannan ba kauye ya sake shikowa da gudu ko kuma wani daban yace ya manzon Allah duk tsoraye sun rushe ruwa yayi yawa har hanyoyin arziki sun tsaya kaga Allah kenan yadda Allah ya tsaida hanyoyin arzikin ta rashin ruwa ba ruwa ko me za ku fita ku noma babu to yanzu ruwan ya zo kuma yayi yawa ba za a fita cin kasuwa ba sai yace ruwa yayi yawa hanyoyin arziki sun tsaya ka roki Allah Allah ya tsaida ruwa dan kusan manzo Allah yana da hikima shi sahabin sai yake ka roki Allah ya tsaida ruwan sai manzo Allah da ya tashi bai ce Allah ka tsaida ruwan ba dan kuma annabi yake Allah ka tsaida ruwa sai kuma kowa ya ji ajika yake Allahumma hawalaina wala alaina Allah gefe da mu mu ya ishe mu Anas yake duk inda annabi ya nuna sai mu ga ruwan yayi tar ya koma yake sai Madina ta zama kamar al-iklim shine crown kan sarki sai aka kewaye ga Madina ba a ruwa duk sauran wurare ana ruwa yake muka fito cikin tabo muka tafi Allah ya nuna mana karama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kaga yanzu ba addu'a ce aka zo manzon Allah yayi ba to kai ma in kana da bukata babu laifi ka je ka samu wani malamin sunna dan duk bin sunnan ka kai ka san wani ya fi ka bin sunna duk yadda kake ganin kana kusa da Allah kai ka tabbatar don ana aiki da zahiri ne ka tabbatar wani ya fi ka kusanci da Allah to Allah gafarta malan aimuna addu'a babu laifi kai haka wannan kaga gashi da kadan daga cikin dalilai kenan shin an samu sahabbai suna haka bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallama an samu har wa yau Bukhari ya sake ruwaito hadisi bayan annabi ya rasu aka yi rashin ruwa, aka zo za a yi sallar roƙon ruwa zamanin Umar, sai Umar ya miƙe tsaye sai ce ina Abbas kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ka miƙe ka shige gaba. Abbas ya shige gaba yace ka roƙan mana Allah. Sai Umar ya daga hannu yace ya Allah, sanda manzanka ke da rai shi muke sawa ya roƙe ka ka shayar da mu. Ya Allah ga kawun manzanka nan mun tafa gaba zai mana addu'a, ka amsa addu'ar da zai mana. Abbas ya miƙe addu'a, Allah ya karɓa ruwa ya zo. Yanzu sahabbai ya nuna kenan sun san akwai mai falala, akwai mai daraja, kuma ya halatta a iya zuwa ya addu'a. To ashe wannan aiki ne mustamirri, za a iya ci gaba da shi har kiyama ta tashi. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, babu laifi ka je wurin malami ka ce ya maka addu'a, in ya gama addu'a sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah, Allah ya karɓi addu'ar da ya maka. Dalilin wannan shine hadisin Tirmidhi sahihi, da wani makaho ya zo ya manzo Allah ka roƙi Allah ya buɗe min ido. Manzo Allah yake tashi kai alwala kai sallah raka'a biyu, ya tashi ya alwala ya sallah raka'a biyu. Shikenan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannu ya Allah ka buɗe mishi ido, Allah ka buɗe mishi ido, Allah ka buɗe mishi ido. Manzo Allah yake to nayi maka addu'a, kai kuma sai ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ya karɓi addu'ar da ne maka. Makaho ya ɗaga hannu, Allah ka karɓi addu'ar da manzo Allah ya yi, Allah ka karɓa. Nan da nan idan shi ya buɗe dodar sallallahu alaihi wasallam. To don haka ba kai laifi ba in ka je Allah gafarta malam ayi min addu'a, malam yayi addu'a to Allah ka karɓi addu'ar da malam ya yi. Jama'a mun gane wannan da kyau. Wannan musulunci bai hana wannan ba, kuma bokaye suna nan. To yadda bokaye suke haka malaman sunna suke, yadda bokaye ke da warin baki haka malaman sunna suke da ƙanshin baki a wurin Allah. Ka tabbatar da cewa ba duk wanda aka je aka tsuguna gaban shi malam kai mana addu'a bane shikenan ya zama boka, a'a. Dan haka malam in ya gama maka wannan zai zo ya karantar da kai alamatun yu'rafu biha sahir, alamomin da ake iya gane boka. Da wannan ne za ku ga cewa ba a yi adalci ba yayin da ainihin wannan matsala ta taso ta ruqya aka ce bokanci, domin an kasa bambancewa ne. Kuma shi wanda yake cewa wannan harka bokanci ce, inda baka tambaye shi kai taya kai ka gane cewa wane ya zama boka, sai ya ce ai yana magana da aljanni. To me dalili? Sai ya ce Shehu Usman ya ce duk wanda yake magana da aljanni boka ne. Sai ya ce eh, shehu ya faɗa haka. Amma kar ka manta Shehu Usman ya ce duk wanda yake magana da tsuntsaye boka ne. To yanzu kai babu aku kuturu a angoku, aku kuturu a faɗi da Hausa, aku aku ba a magana da aku ane. Ka faɗa mai saƙo, in mai gidan shi ya zo ya faɗa, ka zage shi ya rama. Duk ɗan muciya ya san a nan muciya akwai aku a gidan Hajiya Cima, ai tarihin muciya ko? Duk yaran muciya za su je su tsogale shi faɗa, ya tsogale su, su zage shi, ya zage su. To shi kenan, duk yaran muciya sun zama kafirai ke. Saboda haka ka je ka fahimci karatu. Amma ƙwaƙwalwarka da rawaninka sun zama wani dastin dari, to ta'adi za ka rinka wa addinin musulunci wallahi. Abinda Shehu Usman yake magana, yana maganar bokaye da 'yan bori da ke magana da aljanu, yana maganar 'yan dabo da 'yan tsubbu da ke cewa suna magana da tsuntsaye, suke cewa suna magana da jirajirai. Shehu yake kafirai ne. Shi yasa komai ka gani to sai ka kalle shi ta dama, ka kalle shi ta hagu, sai ka fahimce shi gaba ɗaya. Amma in ka kalli ɓangare ɗaya shikenan sai ka ruɗe. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu. Shine malam yace at-tariqatu salisa, hanya ta uku daga cikin hanyoyin da ainihin suke bi wajen halarto da aljani. To irin waccan hanyar ba mu ƙarasa bayani akan ta ba, shine in suka yi yankan tun farko, dama shi shugaban aljanin zai sharɗanta, in ka zo yankan ko ka yanka ta baya ta tsere kenan, ko ka yanka da ainihin wato suna kaza, ko kuma ka kama kan kazar ka murɗe, in ka tashi jefarwa ka ainihin faɗi sunan aljani kaza, ka jefar a wuri kaza, to da ka jefar an gani, to an san kana da buƙatar saduwa da aljani kenan, sai su zo maka. To yana daga cikin irin hanyoyin da suke tsabbakawa. Sai at-tariqatu salisa, hanya ta uku, at-tariqatu sufliya, ita ce ainihin at-tariqatu sufliya. As-sufla ƙasa, wato aljanu ko halittu da ke rayuwa a nan ƙasa. Su irin waɗannan ainihin aljanu, aljanu ne waɗanda kawai su as-sayyara ne, suna yawo ne a ainihin sararin ƙasa, a bayan ƙasa suke yawo. To su sai a yi maka sharaɗi da cewa duk sa'an da kake son ainihin ka sadu da wani aljani, anan ba wai wasu aljanu ne dama da kake da su ba, a wani kamar sarkin aljanu na gari kaza ne, boka kaza yana aiki da shi, sai ce to duk aljanun da ke gari kaza suna karkashin mulkin shi ne. Duk sa'an da kake da magana kawai ka hau maganganu kana kiran ainihin sunaye iri kaza, za ka ji aljanu sun halarto gare ka. Wato waɗannan aljanu a sufla, waɗanda suke yawo a bayan ƙasa, to hudda da irinsu, to na daga cikin hanyoyin da bokaye suke bi wajen ainihin nemo aljanu ɗin don su samu su biya musu buƙatu. Sai kuma a tariƙatun rabi'a, a tariƙatun najasa, hanyar bin najasa ita ce a rubuta alqur'ani da jini, ko a rubuta alqur'ani da wani abu makamancin haka. Inda kuma ta ba a can baya mun faɗi cewa wannan na daga cikin hanyoyin da suke bi wajen samun zumuncin ma da aljanu, ko to haka sai a ce to duk sanda kake son kuma wani aljani ya zo maka aiki, a samu wani allon ƙarfe, duk inda ka ga allon ƙarfen nan tsafi ake da shi. In ba haka ba, je ka Maiduguri ka ga wani alaran ma yana rubuta alqur'ani allon ƙarfe, to duk inda ka ga allon ƙarfen nan tsafi ake da shi, to sai a ce a samu allon ƙarfe, a samo jini a rubuta, in aka rubuta ainihin kaza to aljanu za su halarto gare ka waɗanda za su yi maka aiki. A can baya na yi wani bayani na ce haka aka samu manyan shehunnan ƙasan nan suke irin wannan kafirci, ana zuwa aka fara da'awa zuwa ga sunna, sai suka juye abin, sai suka ce duk wanda kuka ga ya shiga izala to ana rubuta mishi Qur'ani da jini, sai ya shawo sai wani hatimi ya fito mishi a kirji. To kun ga wannan mugun aikin su ne, sai suka yi wuf, sai suka juya shi kan masu da'awar sunna domin su samu su ruɗa ainihin iyayen ƴaƴa. Kai an ce ka shiga izala, an rubuta Qur'ani da jini, an baka kasha, sai kaga uban ya jijice, kuma abin mamaki malamin shi ne ya gaya mishi. To shi yasa sai kaga irin waɗannan tsofaffin sun ruɗe. Karka bambance waɗannan shehunnai da fastocin kudu. Fastocin da ke kudancin Najeriya, irin abubuwan da suke gaya wa mabiyansu kenan waɗanda ke kudu, waɗanda ba su halarto nan ainihin arewa ba. Sai a ce ai a arewa ai kaza ake cewa, wanda duk yayi kisan kai zai samu aljanna. Ai a arewa ai kaza ake, ai a arewa ai in ka je sai ka samu an tara musulmi, kawai gwamnati tana ta raba musu kuɗi, dan haka sai ka ga su musulmi ko ina suna da kuɗi ko ku ba ku da kuɗi, sai ai ta zuga su, ai ta lalata kansu. Sai ka ga arni baya kaunar ka, da ya zo arewa sai ga ba haka bane. Kai al'amari ya kaima wani ɗan kudu da ya je yana campaign na ainihin siyasa a 1970s 78-79, yana campaign a zaɓe shi, sai ya rinka cewa jama'ar shi, kuna ga ana ɗibo shanu tantebur ana kawo muku nan kuna ci kuna biyan kuɗi. To waɗannan shanu ɗibo su ake yi a dawa, sai a kawo muku ku biya. Don haka in kuka zaɓe mu muka zama shugabanninku, kuma za mu rinka kai ku arewa kuna zuwa kuna ɗibowa, sai suka yi tafi. Wannan shine hakikanin abin da su ma suke. Mutanen nan su ne suke rubuta alqur'ani da jini, amma da aka zo aka fara da awar sunna sai suka ce ai ɗan izala ke rubuta alqur'ani da jini, suna baka kana sha don idanka ya murɗe, shi yasa sai ka zama baka jin kunya kowa. Ba wai Qur'ani ne da jini ake bamu ba, a Qur'ani ne ake karanta mana a fassara mana shi yadda yake, don haka sai idan mai murje ba ma jin kunya ku komai tsala zarafin saboda ba ku da kunya. Kun ji hakikanin yadda al'amarin yake, ba Qur'ani da jini muka sha ba, a Qur'anin aka fassara mana shi yadda yake, don haka duk wanda muka ga ya saba to sai idan mai murfisi ba ma jin kunya shi, ba ma jin tsoron shi. To sai ku sai ku ga cewa da mutum ya shiga izala yau, yaya bai jin kunyan mu, ya bai jin tsoron mu, ya gane ku zimbiƙai ne, kun ji asalin sirrin matsala. Duk wanda bai gaya muku haka ba, ɗan izala ne ko ɗan ɗariƙa ya cuce ku. Wannan ita ce gaskiyar magana, saboda kafirci ne baka sani ba, sai kake girmama wanda yake yi. Randa ka je ka san wannan abun kafirci ne, an yi mai nasihar ya bari ya ki bari, wace kunya kuma za ka ji tashi? Abu Talib ai ya kamata Sayyidina Ali ya ji kunya kai ce mai mushriki, to amma wani irin wa'azi ne ba a Abu Talib ba? Sai da ya kai shi kanshi Abu Talibin, kalmomin bakin shi suna furci yana yabon manzon Allah, amma yake shi ba zai iya musulunta ba, dan ka a ce yayi abin kunya. kai matsala ta taba kakarewa fa a jahiliya fa akai rashin ruwa aka rasa yadda za a yi ruwa ya sauka sai Abu Talib ya ce mutanen Makka ku tattaru da suka taru sai ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tsaya a gaba tunda mushriki ne su ma mushrike ne sai ce ya Allah ka shayar da mu ruwa saboda albarkar fuskar yaron nan nan da nan sai ruwa tar shikenan sai Abu Talib ya koma yana wa Annabi waka wa abyadu yustasqal ghamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramil yace ga kafari kar ana roƙon Allah ya shayar da mutane ruwa saboda fuskarka tunda mushriki ne shi yasa yake tawassuli da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace simalul yatama kai kai ne uban marayu ismatul lil aramil kai ne katangar matan da suka rasa galihu yana yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan haka ma'ana yanzu shi duk aya ya gama gani to amma me ya hana shi ya musulunta sai yace wallahi laulal malamatu aw hizaru masabbatin la wajadtani famhan bi zaka mubina yace wallahi ba dan tsoran zargi ba ko kuma ka aita zagi na ka aita wa yaya da jikoki gori a ce tsoho ya bi dan shi yace wallahi da ni ne akan gaba to yanzu ba ya gama ganin gaskiya ba me ya hana shi bi zargi to wannan bai kamata a raga mai ba dan haka Ali yace tsohon mushriki mun fahimci wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to shine sai ainihin malam ya kawo waɗannan hanyoyi saboda ƙurwan lokaci za mu tashi a tariqatul khamisa insha Allah gobe amma za mu karatu insha Allah za mu zo mu ji a tariqatul tankis insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka alhamdulillah.